Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muka saba gabatar muku da shirin tambaya mabudin ilimi shirin da ke bayo masu sauraro damar turo tambayoyin abubuwan da suka shige muku duhu a fannoni daban-daban na addinin musulunci mu kuma saurari amsoshin su cikin yardar Allah tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa Umar san kofar na isa zan jagoranci shirin a wannan lokaci a madadin Habib Ja'far Madudi wanda yanzu haka ke jiya muna fatan ubangiji Allah ya bashi lafiya amin summa amin a saboda yanayin karatuwar aikin haji shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin haji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu a yau ma cikin yardar Allah malam zai dora daga inda muka tsaya
da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da daukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai baki daya ba manta ba dai muna ta koro bayanai na falala da garabasa da romo na irin darajoji da alhazai suke samu da waɗanda Allah ya ba su dama zuwa aikin haji da umara kabarwarin da ake bayan salloli kuma da lokacin idi waɗanda su kuma ke bantattu ne to su ne waɗanda aka rawaito cewa bayan an yi sallar asuba ta ranar arfa za a fara kuma a ƙare ta da sallar la'asar ta ranar 13 ga wata na watan Zulhijja din kamar da ya rutu daga Ali bin Abi Talib khalifa na hudu daga cikin khalifofi shiryayyu kuma sarkin annabi dan aljanna wanda aka masa bishara da gidan aljanna kuma wanda ya auri yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima suka haifi yaya biyar Rigis Hassan da Husaini da mata guda biyu Zainab da Ummu Kulthum da kuma wanda aka barinsa shine Muhammad to ya kasance yana yin kabbara bayan sallar asuba a ranar arfa zuwa al'asar karshen kwanaki na ayyamut tashriqi wato kwanakin bayan sallah guda uku kuma yana yin kabbara bayan al'asar din wannan a cikin musannan ibn abi shayba da al-hakim a cikin wato mustadrak da al-imam al-baihaqi a cikin sunan imam an-nawawi a cikin majmu al-albani a cikin irwaul galil suka ce ya inganta daga sayyidina ali haka yake kuma yazo daga sayyidina umar shi kuma khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al-khulafa ar-rashidun wanda shi kuma yana yin kabbara din ne daga sallar asuba ta ranar arfa zuwa sallar azhar ta kwanakin ukun nan na bayan sallah kaga bambancin ruwaya da ta wajen sayyidina al-akalla asar ne shi daga azhar yake tsayawa ya fara daga asubar ranar arfa an kare ta daga azhar ta ranar 13 ga wata shi kuma sayyidina ali yakan bayan la'asar din yake zaka sai ya kara sallah daya ita ma an yi kabarbari a bayanta kafin a yi zikirori da aka saba haka na roto daga abdullahi dan abbas cewa shi ma yakan fara kabbaran ne daga sallar asuba ta ranar arfa zuwa karshen kwanakin ayyamut tashriq amma baya yin kabbara din da magariba shi ma wato yakan tsaya ne al'asar kamar yadda shi kuma ibnu abi shayba da Imam al-Baihaqi da al-Hakim da Imam an-Nawawi a cikin Majmu da Albani a cikin Irwaul Galil duka su ruwaito kuma sun goyi bayan ingancin wannan ruwaya daga Abdullahi dan Abbas cewa yakan fara waɗannan kabarbari na bayan sallah ne daga sallar asuba ta ranar arfa kuma ya kare sallar la'asar ta 13 ga wata wato karshen kwanakin ayyamut tashriq kenan to haka ne yazo daga Abdullahi dan Mas'udu shi kuma yadda yake yi yakan fara wannan kabbara ne daga sallar asuba shi ma ta ranar arfa kaga kenan dukkan su kan fara ne daga ranar arfa waɗannan kabarbari muke nufi wanda ake yin su bayan sallah ba wanda ake yin su ko da yaushe ba ya na bayan sallah
idan da sallah
yau waɗannan an idan da sallah ake yin su
na'am
to yakan fara ne daga sallar la'asar shi kuma ya kare zuwa ga sallar la'asar shi ma ta ayyamut tashriq kaga kenan ruwayar sayyidina ali da ta Abdullahi dan Abbas da kuma ruwayan Abdullahi dan Mas'ud duk ta zo iri daya cewa za su fara daga asubar ranar arfa su kare zuwa ga sallar la'asar ta wato ranar 13 ga wata kaga an yi kwana hudu kenan ana yi
na'am
cikin wannan hudun aka tsaya
na'am
to hakanan yazo da yawa daga sahabbai su ma irin wannan suke yi dakana al-Imam Hakim yake cewa abinda sayyidina Umar yake aikatawa da sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas ya inganta suna yin kabbara daga asuba ta ranar arfa zuwa karshen kwanakin ayyamut tashri Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani yake cewa mafi inganci abin da aka rawaito daga sahabbai shine wanda sayyidina Ali da Abdullahi dan Mas'ud cewa sukan fara ne daga asubar ranar arfa zuwa karshen kwanakin Mina hakanan kuma Ibn al-Munzir ya rawaito da waninsa shi ma irin wannan ra'ayin daga nan Sheikhul Islam yake cewa mafi inganci wato maganganu shine a fara yin wanda magabata suke kai da kuma fuqaha'u da sauran shugabanni shine a fara yin kabbara daga asuba ta ranar arfa zuwa karshen kwanakin ayyamut tashriqi bayan kowace sallah kuma an shar'anta wa kowa yayi kabbara lokacin da zai fita zuwa idi yace wannan duka mazhabobin nan guda hudu sun hadu akan wannan magana wato wannan magana da ya kawo duka mazhabobin nan guda hudu sun hadu akai kuma ya dana na a cikin fatawarsa juz'i na 24 shafi na 220 kaga kenan waɗannan kabarbari ai in suna cikin ayyukan da ya kamata a raya waɗanda kuma suka kusan zamu iya sun mutu kaga ne al-Imam an-Nawawi yake cewa kabbara da ake yi bayan sallar a ranar Idi magabatan mu cikin manyan malaman salaf da waɗanda suka biyo bayan su an ruwaito kusan maganganu 10 game da ya za a yi su yace shin fara shi zai fara ne daga asubar ranar arfa koko daga azhar din ranar arfa ko kuma daga asubar ranar sallah babba koko daga azhar din ranar sallah babba wannan shine sabanin farawar sannan karewa kuma zai kare ne a azhar din ranar sallah ko kuwa daga al'asr din ranar sallah koko azhar din ranar farko ta 11 ga wata wato farkora da bayan sallah ko kuwa asuba karshe ta ranar wato ayyamut tashriqi ko ku azhar ko la asar ita al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da wasu jama'a sun ce za a fara ne daga ranar wato sallah kuma a kare shi da asuba ta karshen ranar ayyamut tashriqi al-Imam Shafi'i kuma yana da wata magana cewa za a kare ne zuwa ga la asar na karshen kwanakin uku na bayan sallah
na'am
kuma yake cewa wasu na cewa za a fara ne daga asubar ranar arfa zuwa la'asar din karshen kwanakin bayan sallah guda uku da ake kira al-ayyamut tashri muna kiran su kwanakin bayan sallah saboda in akai sallah 10 ga wata to washe gari wanda mu anan muna yara muna kiran su ranakin yawan sallah
na'am
domin a lokacin ne zaka je ko ina ana ta suyan nama
na'am
to ana suyan naman nan yawan sallah fi dadi ko ina kuka ji sai dan
kulluwa
yawa kullu aba mutane nama kuma aba su barka da sallah kaga da wannan barka da sallah wato yana sada zumunta duk dangi dama kun san su halis ake bawa ku tafi gidan wani da gidan wani da gidan wani ko da kaga ba a yi zumunta ba an raye wannan amma yanzu ina kasan ba a yi sosai ko ana yi hanzu
ana yi
amma dai ba kamar da ba kaga da yara duk sun san yan uwa da dangi ta kuma wannan ranakun ake raya zumunta sai kaga har su iyayen su ma sukan je a gaishe da yan uwa a gaishe da manya a yi zumunta a kyautata alheri da sauransu to yace wannan shine yafi inganci a rawaito daga wasu daga cikin wato manyan malamai na mazhabar Shafi'iyya su ma sun tafi akan haka hakan Abu Ibn al-Mulaqqin a cikin al-Ilam bi fawaid umdatil ahkam yake cewa kabbaran da ake bayan salloli da kuma waninsa ana yin sa ne a lokacin Eid al-Fitr sai dai shi a lokacin Eid al-Fitr ba a ce ayi a bayan salloli na farilla ba ko a cikin daren sa ba amma a lokacin Eid na babbar sallah yace to magabata sun yi maganganu da dama sai ya kawo irin wancan bayanin da al-Imam an-Nawawi ya sai kawo yace to mazhabar Imam Malik da mazhabar Imam Shafi'i da wasu daga cikin ma'abota ilimi sun so a fara wannan kabbara wato ya zama mutum ɗaya zai iya yi jama'a za su iya yi mata za su iya yi maza za su iya yi mazaunin gida zai iya yi matafiya ma zai iya yi shi kuma Malam Abu Hanifa da Malam Sauri da Imam Ahmad sun tafi akan cewa kawai mazaje ne za su yi wannan banda mata su mata ko za su yi kasa domin kada a dinga jiyo muryar su to sai yace kuma to amma bayan sallolin nafilfili fa tunda sun hadu akan za a yi bayan sallar farilla to duk sanda mutun yayi nafila ma sai ya zauna yayi wannan Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lillahi alhamdu ala ma hadana ko ku kawai zai wuce to malam Abu Hanifa da malam Sauri da Imam Ahmad kamar yadda muka ce su suna ga maza ne za su yi amma yace sun yi sabani akan kabbarar da ake yi za a iya yin ta bayan nafilfili ko ba za a yi ba yace mafi inganci daga wajen al-Imam Shafi'i cewa za a iya yin kabbara hatta bayan nafilfili yace amma abin da yafi shahara daga al-Imam Malik cewa ba za a yi kabbara bayan nafilfili ba abin da al-Imam Sauri da Imam Ahmad da Malam Ishaq su ma suka tafi kenan shine ya hakaito cewa Malam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yana cewa zikirin da ake yi bayan salloli arwaito daga sahabbai da waninsu suna yi ne kawai a bayan sallar farilla banda nafilfili da haka wannan yace wannan ya hada kabarbarin da za a yi na bayan sallolin farilla da wanda za a yi su mutlaka wato za a yi shi a kowane lokaci amma banda nafilfili kuma yace maza ne kawai za su yi banda mata kuma yace a cikin jama'a za a yi ba daidaiku ne za su dinga yi ba domin abin ya samu kwarjini sosai kuma yace wato mazaunin gida da matafiyi duk suna iya yi duk da ma matafiyi ba dole ne a kansa yi ba mazaunin garuruwa da mazaunin ƙauyuka su wace ko da mutanen ƙauyuka ba su yi ba to su na birane su yi haka ne Imam al-Bukhari yace ya hada kowa da kowa mazaunin ƙauye da mazaunin birni matafiyi da mazaunin gida mata da maza da yara da daidaiku da cikin jama'a yace duk ana iya yi domin maqasudin abin shine a rayar da ambaton Allah kuma a yawaita shi a wannan lokaci na godewa Allah bisa ni'imomi da ya kamar yadda cikin Fathul Bari haka nan Allama Sheikh Usaimin yana cewa idan kaga sabanin malamai ba tare da an kawo nassi ba kararraba kawai kowa an ta kawo wani ya ce ba a ce ga wani wanda ya kafa hujja da wata aya kararra ko hadisi kararraba yace to wannan abin da yake nunawa yana nuna abin yana da sauki kuma sannan an baka dama kai ma ka zabi wanda kaga yafi dacewa kai yace domin kabbara bayan sallah mutun ya shi kadai babu laifi idan mutun yayi kabbara a cikin jama'a babu laifi yace a cikin wannan a cikin akwai yalwa kamar da yazo cin asharhul mumti'u na Sheikh Usaimin juz'i na 5 shafi na 218 haka na cin al-Muguni na Ibn Qudama juz'i na 3 shafi na 291 da al-Muqni'u tare da asharhul kabir da al-insaf da sun kawo wannan da kuma as-sunna sharh as-sunna na al-Imam al-Bagawi da Zadul Ma'ani Ibn Qayyim da Kafi na Ibn Qudama duk dai a cikin waɗannan tafai an hakaito waɗannan maganganu cewa waɗannan kabarbari da ake yi a waɗannan kwanaki guda 10 an yi domin a raya lokacin a kuma karfafa wa mutane da su tafi masallaci su je su yi ibada domin irin ladan da ake samu na kabarbari da ambaton Allah da kuma alherin da ke ciki dangane ga siffar kabara da muka yi bayani cewa ya zo kala-kala to irin na bayan sallar farilla shi wanda aka rawaito cewa sahabbai sun fi yi shi ne Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kuma na ga a wasu masallatai har rubutawa ake yi a jikin garu domin mutane su san yadda ake yi din kada a ba mutane dama su dinga kara wani abu a ciki wanda ba haka aka rawaito daga magabata ba in mutun zai kai ma ba za ka zo da takasiga ba za ka ce tunda an rawaito sahabbai wannan yayi kalasa wannan yayi kalasa wannan yayi kalasa wannan yayi kalasa ni ma bari in yi tawakkalan ba a dole a cikin su ka dau kala daya ko ba za ka ce bari in hada kalolin gaba daya ne ba sai dai ka dau daya tunda su ma ba hadawa din su kai suka gaba daya ba kowa daya daya yayi sai dai zaka iya canzawa kai wannan kala ka wannan amma ba za ka hade su kalolin ka yi su a lokaci guda ba da haka wanda yafi shahara shine wanda aka rawaito daga manyan khalifofi guda biyu sayyidina Umar da sayyidina Ali da kuma cikin manyan malaman sahabbai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kuma cikin manyan malaman mu na musulunci akwai malam Sauri da malam Abu Hanifa da malam Ahmad da malam Ishaq da su rawaito wannan da haka ko wannan kalan mutum ya dauka to zai iya ci gaba da amfani da ita Allahu akbar kaga kabbara guda biyu sai kuma ai haylala la ilaha illa Allah sai a sake yin kabbara guda biyu amma ta farko a sa waw a farko Allahu akbar walillahi alhamdu to wannan za a yi to wannan duk bayanan da muka yi akan abin da ya kunshi kwanaki 10 nan ne na Zulhijja to yanzu zamu koma kuma kan abin da muke magana akan darajojin guraren ibada na Makka guda 10 nan kasan guraren ibada na maka guda goma ne, akwai Ka'aba, akwai Al-Hajar Al-Aswad, akwai makamu Ibrahim, akwai Safa da Marwa, akwai Mina, akwai Arfa, akwai Muzdalifa, akwai wajen Jifa, akwai kuma Haɗim shine Hijr Isma'il. Waɗannan su ne kurare guda goma, ko kace Zanzam sun zama goma kenan. Duk waɗannan abubuwan su ne zaka ga Dabdala Al-Hazai baya fita daga waɗannan guraren a Makka. To sai mu koma kan ruwan Zanzam. Ruwan Zanzam akwai littafi da wani malami ya wallafa musamman akan ruwan Zanzam, kuma ya kawo fa'idodi sama da 60 game da abin da ruwan Zanzam ya kunsa, wanda in ka karanta wannan littafi zaka ga cewa in ma ka je maka babban guzurin ka shine ka dauko ruwan Zanzam. Domin naga mutanen wasu ƙasa basu damu da guzuri yadda mu Al-Hazan mu zaka ga sun yi akwati kamar ta kashe mutum ba, an yi akwatin rimarima, an siyo kayayyaki, kai ka ce an je maka ne dan ayo siyayya, ana ta kokawa, duk kuɗin mu anan muke kashe shi, ba ma mayo guzurin mu, ba ma ma dan rage wani canji mu da shi gida, wani iyakon ma abin da zai ci ma baya da shi, wani ma yayo kayan sun wuce yadda ka'ida ta ce, sai ya zubar da wasu. Na sha ganin Al-Hazai ana kwace kayansa a zubar a iyakon suna kuka, ko kuma ka zo ka dora a cikeli ya haura ayi ayi da mutane, kaji ana Allah ba su da kirki, to kai ne ba ka da kirki ko su ne ba su da kirki,
na ni ka'ida.
Tunda a yau ba an gaya maka cewa kada ka haura kaza, ko 50 ne ko 40 ne ko 60 ne ko ya karu ko ya ragu, dai an ga baka a rubuce cewa kayan ka kada su haura kaza. Kaga kenan mutum zai siyayya yadan yana duba, amma ya mutum ya rufa idansa da ya shiga kasuwa duk abin da ya gani sai ga kamar zai kare, sai ai ta siyayya ai ta siyayya ai ta siyayya, sai an zo an tara an dora a sikeli, kai kuma ka riga kasuwa. Kuma dama su sun yi wata dabara mafi yawa kantunan Larabawa, sai a ce babu dawo da kaya, kawai ka duba ka nutsu kafin ka siya, amma in ka siya ba za ka dawo da shi ba. To wannan ma ko an ce ka koma da shi ka riga an buga maka huruj, ka fita daga kasar, kwastan sun duba kayanka, immigration sun ce ka fita, ka zo wajen sikeli an dora kayanka, an ce 40 misali ya zama 50, ko an ce 50 ya zama 60, ko an ce 60 ya zama 70, sai su ce je ka rage 10. To ina za ka rage 10 nan, kaga sai dai ka zo
ba mai karba,
eh sai a ba ina ba mai karba, ko masu shara ne suna kallon ku zubar su kwashe, to sai ga mutun ya bude jakka yana ga me zan zubar, wani duk kayan su masu tsada ne,
subhanallah,
wani kuma sai dan duduwa masu arhama su dan nauyi, sai ga ana cirewa ana wurgawa. Naga wata mata tana zubar da kaya tana kuka, take ba su da kirki, nace hajjia ai ba kirki ne, ba su da shi ba, mu ne mafi yawa mu ba mu da kirki, saboda an gaya mana ka'ida
kilo kaza
kilo kaza, kuma mu muka haura, kuma an ce in ka haura ka biya, akwai ma inda ake mutum adalci, a ce to shikenan hukuma ta baka 40, amma in ya kai 50 sai ka biya 10. To amma mu mun kashe kuɗin ne, duk an kashe kuɗi Alhaji baya tunanin akwai fa iyafon, akwai zaman Jidda, akwai kaza akwai kaza, sai ya kashe kuɗin sa kaf, sun haka sai ka zo wani ma in aka ce za a ƙara kwana ɗaya an samu wata matsala kwana ɗaya zai ƙaru, to sai ka ga abin da za a ci ma. Kuma ka san abincin iyakod ko ina a duniya ko ina tsada, duk haka ne saboda iyakod dama an san guri ne da ba yawa, kuma su ma wataƙila ina ga ana sa musu tsadar hayar gurin saboda ganin guri ne, kuma ba dama ka koma gari, tuna fiya iyakod akan yi ta a bayan gari ne, to ko ruwa ne a iyakod sai ka ga ya fi tsada, lemo ne abin biskin ne ya fi tsada, to da haka mutum ya riga ya kashe kuɗinsa, kuma an zo an samu matsala ba tafiya, kuma ya yo kaya, kuma an ce sai ya biya ko ya rage, sai kuma ya zo ya dinga cewa su ne ba su da kirki, alhalin shi ma bai yi abin da ya kamata ba. To kullum idan za mu bi ƙa'ida to za mu zauna lafiya. In ƙa'ida ce yanzu misali wajen jirgi za ga ana kokawa, ai ba mu da buƙatar yin kokawa wajen hawa jirgi. Dalilin rashin kokawa shi ne mun riga mun san adadin mu, mun san adadin abin da jirgin ne yake ci, ko an ba shi boarding pass, a jikin wannan an rubuta lambar kujerarka, kujerar nan ba mai hawanta sai kai. Idan jirgin yana da kujeru 500 an yi lamba daga 1 zuwa 500 kuwa an bashi, to kamata yi ba sai mun yi kokawa ba, jirgi ba wai danewa ake in yana gudu ba,
ba male da kuma
kuma ba kokawa ake a lokacin, in dai ba su suka kare ka'ida ba wataran akan samu su ma'aikatan ko ɗan ciwa-ciwa su je su kare ka'idan, ga boarding pass a hannunka amma ka rasa guri,
to
saboda an buga boarding pass din biyu ko uku, ko an zagaya an ba da cin hanci an shigar da wasu an tsora su akan kujerarka. An taɓa yi mana haka a airport, ga mu goma kowa da boarding partner sa
na
amma da muka je kofar diriyan sai za a rufe
to
sai aka ce ba mu da guri na ci ha zai yi ba wanda zai ce ba mu da guri a cikin jirgin nan ga lamba kujera ta kuma a ce ba ni da guri muka tsaya a bakin kofar muka ce wallahi ba za a rufe ba sai haka haka aka kira ma'aikatan airport suka zo ya aka haka aka rama kalla nace ga mu nan mu goma waɗannan duk malamai ne kuma sun wakilta ni ne shugaba a wannan tafiyar tunda mu ba a tafiya a musulunci sai an nada shugaba to mun zo zamu shiga jirgi kuma an ce mana ba guri kuma ni ga lamba kujera ta waye zauna a kai to saboda haka ni ga boarding pass an bani kuma an samu ga kujerar da zan zauna to ya aka jirgi ya cika bani to sai aka fara to ai abin ne a wani jirgin zai zo na ce a'a wannan sai an gaya min dalilin da ya sa ga suna na ga boarding pass dina ga kujera ta amma ba ni da guri ashe dabarar da aka yi wasu mutane ne aka shigo da su ta jif ta baya mutum da ka san ka zo guri mutane sun san ka to kai ba za ka shiga kokawa ko tura-tura ba da muka ga ana kokawa ko ana tura-tura mu sai muka koma baya da haka sai muka zo mu ne na ƙarshe daga mu za a rufe kofar jirgi ya cika tashe mu hakan da muka yi mun ba da dama a shigar da wasu mu a yanke mu bayan kuma gashi an ba mu boarding pass mun tabbatar cewa tafiya ta tabbata kenan tunda ga ma lamba ta a cikin jirgi ga lamba kujera ta amma sai aka zagayo aka saka wasu to nan muka tsaya aka yi ta yin ta muka ce mu ba za mu sauka ba ba za mu sauka daga bakin kofar jirgin nan ko ba za a rufe kofar ba sai an gaya mana dalili to shi ne sai cikin manyan sai wani ya zo ya ce to gaskiya rashin gaskiya aka yi malam kuma a bincika aka bincika ko sai ga wasu yan gata an je an zaunar da su akan kujeran mu su ba ma boarding pass mu kuma an yanke mu za mu zo mu kara awanni sai jirgi ya je ya dawo kusan kwana ɗaya za a kara mana airport to sai aka ce su fito suka fito dai haka dai suka gan mu a bakin kofa suna ta shan kunu suna bata rai sun riga an yanke to kaga da ba dan mu mun tsaya mun nemi haƙƙin mu ba wani wanda bai sani ba kawai sai a ce masa ai jirgi ya cika ya ce Allah sarki jirgi ya cika ko ma ka zauna sai gobe sai dai ta kokawar me zai ci me zai sha ga boarding pass ya tashi a iska to wannan ne muke kira ga ma'aikata su ji tsoron Allah su daina zaluntar mutane suna daukan alhakin su su kawo su iyakar su ba su boarding pass su ajiye su sannan kuma su dauki wasu mutane su cike gurgun su da su a bar su kuma anan ajiye wannan ba adalci bane kuma akwai zalunci a cikin wannan domin kara mutum lokacin da bai kamata ba lokaci yana da tsada shi ma akwai daukan alhaki a ciki
anan zamu dakata sai kuma gobe cikin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki waɗanda suka tallafa ganin shirin ya zo muku cikin nasara Alhaji Kabiru Sani Kwandila ya kasai shine ke daukan nauyin kawo muku shirin wanda har kullum muke addu'ar Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi amin Umar Sani Kofar na isa nake cewa bissalam
من مكة حبيبي نور فطع في المدينة